Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a Kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 30 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya.
Akalla fursunoni 57 suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari dake arewacin kasar Brazil. Wani jirgin saman sojan Pakistan ya fado inda akalla mutane 17 suka mutu. Sannan masu rajin ganin mulkin demokradiyya ya tabbata a kasar a yankin Hong Kong sun kutsa zuwa cikin tashoshin jirgin kasa inda suka hana mutane fitowa daga cikin jirage.
To a Najeriya kuwa masana sun fara tsokaci ne dangane da yawaitar har-haren da mayakan Boko Haram ke yawan kaiwa a arewa maso gabashin kasar a 'yan kwanakin nan.
Ki duk da kun wannan masu a inda ka haɗu shi bayarwa shi yayi daukan fanta suke tsayar ko gobe ko take musu ya su mutane su a cikin wannan dan kanaki abinda suke fada kenan.
To a can kasar kamar kuwa mabiya mazhabar Shi'a ne suke tofa albarkacin bakin su dangane da haramta kungiyar IMN ta yan Shi'a a Najeriya.
Wannan a wajen gwamnati daidai aikin ta kai kaga cewa tsare-tsaren da malam zazzage yake yi daidai da inda ita take so ba ko inda kasa yake so a tafiya.
Sannan za ku ji cece-kucin da ya kunno kai dangane da sabon lasisin tuki da hukumomin Nijar suke shirin fitowa da shi. Muna kuma tafa da shirin noma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Akalla fursunoni 57 suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari dake arewacin kasar Brazil a jiya Litinin. An dai fara boren ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin Altamira dake arewacin jihar Para. Shugaban gidan yarin jihar Jarbas Baskolose ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata kungiyar fursuna mai suna Commando Classe A su ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na kungiyar Commando Bamejo. Hotunan bidiyo da hotunan wata kafar yaɗa labarai ta yankin ta nuna yadda wuta take fitowa daga gidan yarin. Hukumomi sun ce mutum 16 daga cikin 'yan fursuna da aka kashe duk an yanke musu kai ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin kungiyar NATO sun haura yawan adadin mutane da kungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. A jiya Litinin dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wannan rahoton da ke nuna cewa baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jumlar fararen hula 717. Wannan yana nuna an samu ƙarin kashi 31 cikin 100 idan aka kwatanta da yawan fararen hula da aka kashe a shekarar 2018 lokacin da aka kashe mutane 531 wanda 'yan kungiyar Taliban tare da wasu kungiyoyi masu tsaurin addini suka yi. Mafi akasarin mace-macen dai sun faru ne a cikin hare-haren jiragen sama da sojojin gwamnatin Afghanistan da takwarorinsu na NATO suka kai. Akalla mutane 17 suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan Pakistan ya fado kasa jiya da daddare a garin Rawalpindi inda nan ne headquarters sojojin kasar. Jirgin dai yana aikin horarwa ne a lokacin da ya fada kan wasu gidaje da dama a wani ƙauye da ke wajen garin kuma ya fashe da ya kama da wuta. A cewar wata sanarwa daga sojoji, daga cikin waɗanda suka mutu har da ma'aikatan jirgin guda 5 da kuma fararen hula akalla mutum 12 yayin da kuma wasu fararen hula 12 suka ji raunuka. Har yanzu sojoji ba su faɗi dalilin aukuwar haɗarin ba. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya mika sakon ta'aziyya da jaji ga waɗanda suka mutu ko suka jikkata a lokacin wannan bala'i. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin ganin mulkin demokuraɗiyya ya tabbata a yankin Hong Kong sun kutsa zuwa cikin tashoshin jirgin ƙasa inda suka hana mutane fitowa daga cikin jiragen. An dakatar da jigilan mutane a wasu tashoshin wanda hakan ya sa mutane bin dogon layi don shiga motocin bus kyauta don isa wasu tashoshin jirgin. An samu arangama tsakanin masu zanga-zanga da matafiya da ransu ya ɓaci sanadiyar irin tsaiko da suke kawo musu na rashin isa wajen aiki da wuri. Zanga-zangar ta tashi daga ainihin abin da ya kawo ta na tun asali, neman a dakatar da gabatar da dokar mika mutane da suka yi laifi ga ƙasar China don a hukunta su, zuwa zanga-zangar neman kyautata mulkin demokuraɗiyya da kuma kawo ƙarshen matsi da Beijing ke yi a yankin.
Labarin duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun fara da Najeriya, inda bayan harharen da aka fuskanta daga mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar a 'yan kwanakin nan, masana a fannin tsaro sun fara tsokaci dangane da dalilan da suke ganin suke haifar da farfadowar harharen, kamar da za ku ji a wannan hira da muka yi da Captain Abdullahi Adamba Koji mai ritaya.
Sun duk da bukin wannan masu a 'yan Boko Haram da suke bayarwa shi ne wani ɗaukan fanta suke kawai sojoji su kake musu wasu mutanensu a cikin wannan ɗan kwanakin abin da suke faɗa ke nan. Wadda ta san wannan ba zai zama hujja ba, sun yi misali ma in ma ɗaukan fanta ne tun da a matsayin na masu sulemin masu yi alizai kiraki masu kirari cewar su a shari'ar musulunci suke kai su kaddamar ko kuma abubuwan suka suna yin su ne bisa shari'a. To kai an kashe ma misali mutum tara kamar yadda suke faɗa, yadda ne sun je sun kashe mutum 50 da wani abu. Zabi wannan sauran 41 aliyar masu naira ta wannan a dadi su zama mun ɗauka a irin yadda su yaɗa manufofin su ne kenan, yadda mun san ba ma haka ɗin ba ne. Yadda kuma tambayar ka da kai misali cewar me yake kawo haka, so gaskiya a kullum yomin da mun cewa muke yi yanne a ƙara matakin tsaron nan a ƙara dadi cewa saboda sun yi mutane ne waɗanda ba a bayyana ba. Ba za ka sake da kawai ka ce ayi shi ke nan kamar an samu zaman lafiya shi ke nan a daina bibiyan al'umuransu ko ana ƙara kula, a'a dole sai an zage danki an ƙara kula saboda an tabbatar zai da an gama murƙushe su gaba ɗaya ba.
Kaftin, a wasu lokuta wasu na ɗora laifi a kan su dakarun tsaron Najeriya a kan cewa wani lokaci sukan zauna sai an takale su sai su masu takala, ana cewa wato kinan me yasa ba za a je a nemi inda suke ba a far musu a ƙarar da su ko kuma murƙushe su sai an jira sun kawo hari sai kuma a ce za a je su ma a ɗauki fansa, me yasa kake ganin hakan ke faruwa?
To wannan tambayoyin hadin Muhammadu ka ga abu ne wanda ni da kai ɗin ne ta tattaunawa a kai gaskiya cewar na ɓangaren na makataki ke nan na jami'an tsaron misali ni ta tattaunawa gaskiya saboda a ƙiƙanin gaskiya sai mutum kamar sakaci ne tunda ba haka ya kamata ba, tunda ka san mutanen nan akwai su ba wai su halittu ba wasu ƙari ba, sai me yasa ba za a je a same su ba inda suke a cin musu a gama da su a yi su ta ƙari gaba ɗaya shi ke nan alhuta. Irin wannan abin ya taɓa faruwa gaskiya a shekara wato 1999 wato a wannan a san saniyo ke nan aka yi ta shirya wani abu haka za a je a general attack a can yankin da abubuwan ke da ba kuma wato misali irin wannan yankin ne dubu biyu da yau da Adamawa misali.
An shirya wani hari da za a kai.
Da a kai da yadda ya ce aka yi ta gini aka yi ta jan lokaci. Yayin da suka san wannan lokacin sun san abin da ya faru. Aka shirya aka tura a je a cikin yankin da ba ɗaya a kai su don zo a tura kwar karshen mamaye riba wato tsakanin Najeriya da Guinea Conakry. Sai aka yi ta gini aka yi ta ɓata lokaci har mutanen nan sun da suka yi nasara suka je har sai da suka kama gidansu da ran kaɓa musu miliyan ɗari lokaci.
Captain Abdullahi Adamu Bakoji kenan mai ritaya mai fashin baki a fannin tsaro. To shugaban mawiya mazhabar Shi'a a kasar Kamaru Sheikh Abdul Kamil Abbas ya ce ba mazhabar Shi'a gwamnatin Najeriya ta haramta ba sai dai kungiyar ƴan Shi'a ta IMN da Sheikh Ibrahim Azzaki ke jagoranta a kasar kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilinmu Muhammad Awal Garba dake Kamaru.
Abin da gwamnatin Najeriya ta aikata a gaskiya ban goyon bayan shi don ba adalci a ciki. Shi ne rashin adalcin da ni nake nufi a nan nake gani. Na farko abin da suka yi wa wannan malami da shi da iyalansa da kuma kulle shi ne na ya samu lafiya na dutsen ƙasa ma don ya samu lafiya. Amma gwamnati ba ta yi iltifati ta wannan shashin ba. Amma kasancewan gwamnati yau ta cire rajista na wannan kungiya ba shi ba ne yake nuni cewa wai gwamnati ba ta san Shi'a a Najeriya ba. Dama wannan kungiya gwamnati ne ta ba ta rajista. Ita wannan gwamnati ita ne kuma yau ta zo ta kwashe rajistar nan ta ce ba ta yarda da ita ba. Wannan daidai ne da gwamnati ko ta yarda da ita ko ba ta yarda da ita ba. Domin dama can ita ta fara yarda da ita yanzu kuma ta ce a'a a kowane kasa irin wannan yana faruwa har a wayansu kasashe ƴan siyasa ma kungiyar siyasa ma ana cewa yau ba yarda da ita ba kwace mata rajista. Wannan a wajen gwamnati daidai aikin ta ta yi ta ga cewa tsare-tsaren da Malam Zazzage yake yi daidai da inda ita take so ba ko inda ƙasa yake so a tafiya. Kuma ni kaina ba wai ina goyon bayan Malam ɗari da ɗari ba ne. Akwai abubuwa da yawa da ya riga ya wuce ba za mu dawo kai ba wanda ko mu ma ko zamanin da muke karatu a ƙasar Iran da waɗansu ɗaliban ma na ɗan Najeriya in ba mu dinga goyon bayan waɗansu tasarrufatu waɗansu abubuwa na malam ba. Domin na farko mutum ne kuma yana ba masumi ba. Don akwai waɗansu gaskiya kurin da aka dinga yi da kila waɗannan kuren ne ya kakkawo wannan abubuwan da ya faru yau nan ya faru jiya kai. Amma bayan wannan kungiya ta malam akwai waɗansu kungiyoyi kuma na ƴan Shi'a ne kuma tana da rajistan gwamnati da suke nan su yau har yau ba sa da problem yake su ba su samu ba su yi irin wannan kuren ba sa da problem saboda haka masu cewa wai gwamnati ta tsayar da Shi'a a Najeriya gwamnati ba ta na farko ba ta da ikon tsayar da Shi'a a Najeriya domin maganan addini ne. Amma kungiya na Shi'a ko wacce ce gwamnati tana da wannan iko din.
Wato yanzu malam kana ganin cewar dai gwamnati ba ta yi karin tsaye ga Shi'a ba amma ta yi wa Shi'a Zazzagi ne takunkumi kenan ko?
Yawa ita takunkumin ta kungiyan Azzazzagi ta yi mawa Azzazzagi da kungiyan shi.
Wannan ba zai zama wani matsala ba kenan ga gwamnatin kasar Najeriya.
Matsala dangane ga Shi'awa wato Shi'awa su tashi. Wannan bai taso ba ba su taba tashi ba tun da ba shi an cin su aka hana su ba kungiyan wata kungiya daga cikin kungiyoyin su ne.
Sheikh Abdul Kamil Abbas shugaban mabiya mazhabar Shi'a a kasar Kamar kenan. To a jamhuriyar Nijar muhawara ce ta kauri a kasar bayan da hukumomin sufuri suka umarci masu ababen hawa da su musanya lasisin su da wani sabon fitowa tare da biyan wasu makudan kudade ga kamfanin da aka baiwa kungilan sabunta lasisin yayin da wasu ƴan kasar ke nuna damuwa game da hanyoyin da aka bi wajen bayar da wannan kungila ta dubban miliyoyin sefa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A ranar 18 ga watan Yulin da muke ciki ne ministan sufurin Nijar Kadija Muhammadu ya ba da sanarwar bullo da wani sabon lasisin tuki da aka kira na zamani saboda haka ya ɗibarwa masu ababen hawa wa'adin shekara ɗaya wato daga ranar 22 ga wata su musanya tsohon lasisin ko kuma su fuskanci fushin hukuma. Sai dai a taron manema labaran da suka kira kungiyoyin direbobi sun yi watsi da wannan tsari ga mace Muhammadu. Shine sakataren wannan hadaka.
Lasisin tukin mota da anka haddo sabon yayi, sabo koko a gyara wannan bamce ba mai rashi ba. Amma cewa a ce duk wanda adda lasisin tukin mota sai ya je cikin shekara guda ya je saki, muka ce ina dalili. tunda da muka samu wannan lasisin tukin mota ba na shabu bane ba sata su muka yi ba na gwamnati ce ta ba mu kuma mun biya diyar gwamnati kuma mu a matsayin mu na drobobi wannan lasisin tukin mota shine digiren mu kenan ba za a ce mu sake digire kuma mu bada kuɗi wani tambar da wani abu ba za mu rama wanda yagga dama yake so ya sake sabo ne zai sake wanda suke ba samu suke je nema tunda samun sare ne a basu amma ba mu yarda wannan yaudara ba
da suke bayar da haske akan dalilan kullo da wannan sabon lasisi daraktoci a ofishin ministan suhurin Niger ta bakin daraktan kula da sha'anin doka Adam Zakari cewa suke
wannan farmi da kuka sani wancan na da ana iya yin wanda ake cewa faux permis da dai permis wanda ba na gaskiya ba ba service kin da ya kamata ai permis ba sai a yi su mu service kin na minister da transport mu sani ba ya zama kuma shi police bai yi bagania an zai duba ko permis gaskiya ne ko ba na gaskiya bane amma da wannan permis saboda aka yi police za a ba su wani inji wanda in suka tambayi permis kinka za su aska da wata hutula ko da injin su sa shi su gani in na gaskiya ne in ba na gaskiya bane kuma wani abanta jikin shi wannan permis kun ganshi karami ne wancan farmi kin wani gamin baya shiga ma kankanan ajihu
yayin da daraktoci ke kare manufofin ministan na suhuri su kuma ma'aikatan kwadago a ofishin ministan na da tunanin da ya sha bamban da irin wannan domin a cewar su cikin yanayi mai cike da hazo aka bayar da kwangilar buga sabon lasisin kamar yadda sakataren yada labaran kungiyar Sanfat Umar Musa ke bayyanawa
mabarasan zamani mai asir zai azzamani ai ko kwangilar aka bada munan duk sai da muka bi duka consider minister na 2019 ba mu ga kwangilar inda aka communicate an ta ga consider minister akwai wa an suyi ma manya inda ake harkar doka ta kasa kamar su journal official ta can muka ta ba sir labarin wannan rajejiniya ai ba inda aka taita nan take minister koyi cikin kofar a aji
Chicago mu $19.40 na sefa ne ake tazar duk wanda ke fatan musanya lasisin sa dan samun sabon lasisin na zamani mai wa'adin shekaru 5 sai dai a je litinin an sanar cewa farashin ya fado zuwa Chicago mu 14 na sefa a bisa umarnin hukumomi yayin da wani labari da dumudumin sa yake cewa an jingine ayyukan buga lasisin har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba tukun Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Kai za gugu anan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 wato 4 da minti 17 kenan a can birnin Niamey dake jamhuriyar Niger. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Mustafa Nasir Batsari da shirin noma.
Masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji karashin tattaunawar Faisal Sani Bala da Abdulwahab Muhammad akan na'urar kiwon kifi a zamanance da ya samar a jihar Bauchi.
Shi kuma wannan din shi ma dai yanzu shine makaranta ta bani kuɗi ta ce a hada. Shi wannan wanda aka hada din kuɗin dai bai dai yawa sosai ba gaskiya.
Sannan mu ji jihar Adamawa domin jin cigaban bayanin shugaban kungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware
jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya wanda za a dauki mataki a bincike shi in mutum na kwarai ne a bar shi ya cigaba da aikin shi in ba mutum na kwarai bane ai zai ya kama hanyarsa ya bar inda kuke ko kuma a hada shi da jami'an tsaro su san matakin da za su dauka
ai saurare lafiya Doma dalla bari mu dauko shirin daga jihar Bauchi domin jin karashin tattaunawar Abdulwahab Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar yin kiwon kifi a zamanance
amma yana da kyau idan ya zamanto kaman kai kusan zamu ce yanzu shine na farko a dai gani na kuma a Najeriya da aka yi wannan abu to baka da burin ka ga ka kawo su ka koya musu
E ko shakka babu kasantuwa na malamin makaranta na hukumar nace karamin malami a makaranta ya zamanto ba ni kadai ne na iya abu ba amma ya zamanto duk wanda nake koyar da shi da dinga koyar da shi ta hanyar ta salon da zai zamanto shi ma zai iya warware wata matsala irin tamu ta kasan mu ya zamanto yayi amfani da ilimin ba sai wannan ba kadai duk wani abu da zai zamanto zai iya sa hannunsa akan yi
kaman ka kashe nawa wajen wato kirkiro wannan na'ura
Na'am.
Ka kashe kuɗi kamar nawa wajen girkiro wannan na'ura?
Eh to wannan dai wanda kuke kallo a nan wannan na makaranta ne wanda makaranta aka ainihin shirya shi aka kamba mashi saboda taron mu na convocation kamar shi wancan na farko din da na hada na shekara 2014 shi ba zan iya tunawa akan nawa na kashe ba to shi kuma wannan din shi ma dai yanzu shine makaranta ta bani kuɗi tace a hada to shi wannan da aka hada din kuɗin dai bai dai yawa sosai ba gaskiya kuɗin ne da ya gaza a 360 bai kai 360 ba abin da aka kashe
kaman kifaye nawa ake dauka cikin wannan
kifin wannan dai da ka ganshi na haka nan zai daukan kifaye kaman 250 amma a lokaci guda amma a yayin da yake dinnan wannan abubuwa na tata da ka gani inda misali za ƙara girman shi asalin dan tankin nan da ake zuba kifin ma zai iya aiki ma'ana a zaman to tankin da zai daukan kifi 500 a hada shi da wannan shi ma zai aiki haka din
a dai hannun kuma kamfanin yin siminti na Ashaka Lafarge ya bullo da wani gagarumin shirin ayyukan noma da zai samu da ayyukan yi wa matasa a tattauna mu da jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin ya yi mini ƙarin haske dangane da shirin noman da farko ya fara da bayyana sunansa
to sunana injina Tukur Muhammad Lawal da kuma kai jami'i da kula da hadda da kamfanin Ashaka Siminti Lafarge Africa
idan muka duba kamfanin Ashaka ta jima a takeice za ga mana irin hoɓɓasan da take yi a jihar Gombe musamman mata wajen samar da ayyukan yi ma matasa
to na farko Ashaka Siminti abinda muke yi shi na farko muna kokari mu samu samari ayyukan yi ta wajen noma da abinda muka lura shi shine babban aikin arewa shine noma ko muna da noma muna da wurin noma so mun hada hannu da ma'aikata mai bincike da inganta noma ta Ahmad Balibasi Zaria kuma wanda yake shima alhamdulillah mun dauki mun samu manoma wajen fiye da 500 mun koya musu ayyukan noma
to yanzu bari mu je can jihar Adamawa domin jin ci gaban hirar wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz da shugaban kungiyar manoma na jihohin arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware
mun ji dadi kwarai da gaske da yawaita sa ido da mutanen jami'an tsaro tunda dai mun gaya musu inda ba a samu an yi wannan abun ba to ina tabbatar maka zai jawo mana matsala wanda ba mu yi tunani ba shugaban kasar Najeriya yace a rufe border na shigar da abinci an yi shi kuma da kyakkyawan niyya saboda taimaka wa kasa to in an zo an samu matsala a kasa noman ba a yi ba to ina tabbatar maka bala'in da za a samu sai yafi bala'in da muke tunani yanzu amma alhamdulillah tunda dai an gane bakin zaren duk baki wanda ba a san su ba mun gaya ma manoma mu membobin mu su gaggauta gaya ma jami'an tsaro duk mutumin da ka zo sabo baka san shi ba baka ga san halin shi ba ka gan shi a daji ko ya bude gora yana yi to ka gaggauta gaya ma shugabannin abun nan jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya wanda za a dauki mataki a bincike shi in mutum na kwarai ne a bar shi ya ci gaba da aikin shi in ba mutum na kwarai bane ai zai kama hanyarsa ya bar inda kuke ko kuma a hada shi da jami'an tsaro su san matakin da za su dauka a kai
eh ana kan kan jajiri su ba su ba da muhimmancin da hakan ba musamman a shirin kai shirin arewa masa gabas kamar wani jihohi ne kuke samun hannun ba
gaskiyar magana mu a yanzu da inda muka fi jin tsoro shine jihar Yobe da kuma Borno wanda akwai matsalolin na tashin hankali a wajen amma yanzu da nake maka magana jihar Yobe ita ce namba ta biyu a arewa maso gabashin Najeriya wanda take kokari a wannan harkan da muke yi ba ma kokari na an san bashin ba kokari hadda biya abinda suka ansa ina tunawa kwanaki mun je Yobe na manta da wata masarauta da muka je shi sarkin wannan wajen da yana mana bayani haƙƙulla suka zuba ga idonsa yace ni ina nan basarake lokacin da ake bala'i na wannan Boko Haram kowa ya gudu shi yana gari amma a matsayinka na shugaba baka da mabiya me amfanin zaman ka to yanzu da aka samu zaman lahiya mutane sun dawo kuma da rashin aikin ni da rashin abinci da rashin gidajensu amma wannan tallafin da muke bayarwa na bashi to ya taimaka wa mutanen su kwarai da gaske kuma ya tabbatar mana cewa duk wanda ya anshi wannan bashi in dai a kasarsa ne to dole zai biya
To yau ma dai abin da ya sauka kenan a shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da Ibrahim Abdulaziz da suka ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai kula da sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da line yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, yace hakika yau ne ake cika shekaru 10 da kungiyar Boko Haram ta so makaddamar da miyagun harhare a Najeriya, bayan da jami'an 'yan sandan Najeriya suka kashe shugaban su Muhammad Yusuf. Tabbas al'umman Najeriya, musamman mazauna yankin Arewa maso gabas, sun dandana bakar wahala daga rikicin 'yan Boko Haram. To sai dai kuma ga alamu har yanzu hukumomin kasar mu basu dauki darasi daga wannan ba, ganin yadda rikicin tsakanin jami'an tsaro da 'yan Shi'a magoya bayan Malam Ibrahim Zakzaki yake karuwa. Gashi har gwamnati na neman haramta ayyukan kungiyar IMN. Allah ya kyauta. Daga nan sai sakon da ya fito daga Murtala Bara Halkar Duniya, yace salam muryar Amurka. Kiran mu dai a yau ga 'yan siyasan kasar mu Najeriya, ya kamata ku mai da hankali akan nauyin da 'yan kasa suka dora muku, da kuma kalubali na jahilci da zaman banza da rashin tsaro da ya adabbaci yankin mu na Arewa. Ba cece ku ce kan nadin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ba. Da fatan Allah ya kawo mana karshen rashin tsaro a kasar mu Najeriya da kuma duniya baki daya. To amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Salisu Bukar Tamsuwa Niger, yace Allah ya sa wannan alwahashin daukar mataki na tabbatar da tsaro da hukumomi a jihar Borno suka yi ya zama filar kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonni da ra'ayoyinku. Muna godiya. Huta lafiya.
Ta yanzu kuma ga labarai a takaice.
Akalla fursunoni 57 suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari da ke arewacin kasar Brazil a jiya Litinin. An dai fara boren ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin Altamira da ke arewacin jihar Para. Shugaban gidan yarin jihar Jarbas Baskolose ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata ƙungiyar fursuna mai suna Commando Classy A su ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na ƙungiyar Commando Bamheho. Hotunan bidiyo da hotunan da wata kafar yaɗa labarai ta yankin sun nuna yadda wata wuta take fitowa daga gidan yarin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin ƙungiyar NATO sun haura yawan adadin mutanen da ƙungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. A jiya Litinin dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wannan rahoton da ke nuna cewa baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jumlar fararen hula 717. Aƙalla mutane 17 suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan Pakistan ya faɗo ƙasa jiya da daddare a garin Rawalpindi, inda nan ne headquarters sojojin ƙasar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu, inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Za kuma mu so mu ji ra'ayinku kan ƙarin matakan da kuke ganin ya kamata hukumomi su ɗauka a yakin da suke yi da Boko Haram, yadda ake samun yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita ne ya gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin baki ɗayansu, sai kuma injiniyanmu Jogel Mahmud Lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.